بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم.
باب الأول.
باب نبركو.
بيان ما هو في أكي صلى الله عليه وسلم تبعه.
أكيم بيان من أكي نبي لسكن عرشي أحجي مع النبي صلى الله عليه وسلم.
Kuku
jingi na tawaya
Taka
biruwaide kama uwanka Kuku na santawa Kaisa ni Allah ya mana kamda kasarda kaimi ni mansani Sewa gawaje mwanda zikarishi ka anabu sallallahu alayhi wa sallama Kuya ibatashi Kuku ya rizkada watu ya atikenka inasa Kuwa nasaba atasa Kuwa dini inasa ko wata tada dai daga cikin tadodin sa ko ya ji waye daga mawanka da shi ko bai kamanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani abu ba sabakin sakin harshe gare shi ko ko tabarkin wulaɗantawa gare shi ko ko kaskantawa ga shani na sa ko ko aibatawa da gare shi ko aibatawa gare shi ko wanda ya wannan aiki dai daga cikin sa ya saki harshe ga annabi kuma hukunci cikin sa shine hukunci mai dagin harshe za a kashe shi kamar da sanin bani bayani gare shi amma ba da kai ce ba za mu tauye wani fasali ba daga fasalin wannan babi abza wannan manufa ba za mu ko kai kawo ba cikin sa a bayyane ko ko ya zamanto a shiga wato nuni yayi haka nan wanda ya la'ana gare shi ko ko ya addu'a bakarara gare shi ko ko ya burin wani cuta gare shi ko ko a yi rama masa abin da bai dace ya zazzan nan tasa ba a fasarkin nan na zargi ko ko ya yi wasa a cikin jihar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam buwaya da wauta daga ganci da kuma alfasha da abin ki na daga magana da kiran ƙarya ko ko ya aibata manzon Allah da wani abu na daga abin da ya gudana gare shi na iftila'i ko kuma jarraba ko ko ya aibata manzon Allah da shashin bujire-bujire na mutum daga wannan da suke halattacciya da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba da shi kaga wannan dukkaninsa ijma'i ne daga malamai da kuma jagororin fatawa tun daga zamanin sahabbai Allah ta'ala ya yarda da su zuwa har yanzu babu iyaka Abubakar dan Munzir ya faɗa gaba ɗayan malamai sun haɗu a zancewa wanda ya zagar shiga annabi sallallahu alaihi wasallam a kashe shi ake yi wanda ya faɗi wannan magana daga cikin su akwai imamu na Maliku dan Anas da Laysu dan Sa'adu da Ahmad dan Hanbali da Ishaqu dan Rahawayi kuma wannan shine matafiya imamu Shafi'i Al-Qazi Abu'l-Fadl yana faɗa wannan shine mahukuntar faɗin sayyidina Abubakar As-Siddiq Allah ya ƙara yarda gare shi ba za a karɓi tuban wanda ya gashi ga manzon Allah ba a wajen wayannan malamai da misalin sa ne irin sa ne Abu Hanifa da mabiyansa suka faɗi wannan magana da Sufyan ats-Tsauri da mutanen Kufa da Malam Auza'i amma a cikin musulmai sai dai suka ce yin haka ridda ne walid ɗan musulmi ma ya rawaito misalin haka daga imamu na Maliku imamu Tabari ya kaito misali na sa daga Abu Hanifa da mabiyansa a cikin wanda ya jingina tawaya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko ko yace ya kubuta ga manzon Allah ko ya sarrafantar da annabi malam sununi ya faɗa wato a cikin wanda zai shiga annabi ya ce wannan ridda ne kamar zindiƙanci a bisa wannan ne saɓani ya auku a wajen malamai a cikin majalisar da tuba zuwa gare shi da kuma kafarta shi sannan shin wannan kisa da aka yi masa za a yi masa haji ne ko ko kafirci ne kamar yadda da sanarwa mai bayani a kansa a cikin babi na biyu idan Allah ta'ala ya so ba mu san wani saɓani gani ba a cikin halatta jinin wanda ya saka shi ga annabi tsakanin malaman nan na duniya da kuma marga yana da umma wannan dai ba dai ba ya faɗi wato ijma'in malamai a tsaka shi wanda ya saka shi ga annabi da kuma kafirta shi amma wanda cikin zahiriya yayi nuni shine Abu Muhammad Ali dan Ahmad ne suna Ibn Hazm zuwa cewa wai akwai sabani a cikin kafirta shi a kafirta wanda ya wulakantar da darajar manzon Allah ita amma zan ce abin sani shine abin da magabatar da shi a baya malam Muhammad dan Sunu ne ya faɗa ya ce malamai sun haɗu cewa mai cikin harshe ga annabi sallallahu alaihi wasallama mai jingiyar sa waya gare shi kafiri ne narkon azaba ne gudana ne gare shi da azaba Allah gare shi hukuncin wannan mutumin a wajen al'umma shine kisa kuma ba da kali yace wanda ya kokonto a cikin kafirtinsa da azabar da za a yi masa to shi ma ya kafirta Ibrahim dan Hussein dan Khalid ya kafa hujja a cikin misalin irin wannan da cewa Khalid dan Walid ya kashe Maliku dan Nuwayrata ya rata saboda abin da ya faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake sahibukum Abu Sulaiman al-Khattabi ya faɗa yace ban san ɗaya daga cikin musulmai ba da ya sabani a cikin walautan kashe shi in dai mutumin nan musulmi ne Abdurrahman dan Qasim ya faɗa ga Imam na Maliku a cikin littafin nan na Muhammad dan Sunu ne da mudawwana Usuda da mudawwana Utibiya malam Tariku ya gaito wannan ga Imam na Maliku a cikin littafin nan na malam dan Habibu wanda ta gashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam inda musulmi ne shi a kashe shi ba ma ba abin da su ba zuwa gare shi ba Abdurrahman dan Qasim ya faɗa a cikin Utubiya wanda ta gashi ga annabi ko ko yayi ashariya gare shi ko ko yayi bata shi ko ko yayi jinya tawaya gare shi wannan kashe shi ake yi kuma hukuncin sa wajen al'umma shine kisa irin yadda za a yi wa zindigi Ubangiji madaukakin sarki ya farlanta jin nauyin manzon Allah da biyayya gare shi ya ba cikin mabusuda daga Usman dan Kinanata wanda ya zaga shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam in dai musulmi ne shi a kashe shi ko ko a tsire shi ma yana da rai ba za a fito da su ba zuwa gare shi ba shi jagora shi ne aka ba wa zabi a cikin soke shi da ransa ko ko a kashe shi sannan a soke ya ba a cikin ruwayan nan ta Abil Mus'abi da Ibn Abi Uwaisin ya ce mun ji Imam na Maliku yana cewa wanda ta gashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya rage shi ko ya yi bata shi ko ko ya jingina ta waya ga annabi to a kashe wannan mutumin musulmi ne shi ko ko kafiri ne ba za a fito da su ba zuwa gare shi ba ya ba su yasa Muhammad dan Sunu ne yace mabiya Imam na Maliku sun ba mu labari cewa Imam Maliku ya faɗa ya ce wanda ya saka shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani daga cikin annabawa musulmi ne wanda ya dan yin aikin nan ko ko kafiri ne a kashe shi ba za a fito da su ba zuwa gare shi ba mala asbagu dan farji ya faɗa a kashe wannan mutumin a bisa kowane hali ya fito wannan magana ne a boye ko ya bayyana ta ba za a fito da su ba zuwa gare shi ba domin dai tubansa ba za a gane shi ba Abdullahi ibn Abdul Hakim ya faɗa ita wanda ta gari ga annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin nan musulmi ne ko ku kafiri a kashe shi ba za a fito da su ba zuwa gare shi ba Imam Tabari ya kaito misalin wannan daga malam Ashabu daga Imam na Maliku Ibn Wazin ya rawaito daga Imam na Maliku wanda yake wai mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana fara wancewa dan maballi na annabi wanda yake dan maballin annabi mai dauda ne ya nufa yawa ta manzon Allah da haka a kashe shi shafin shehunan mu suka faɗa suka ce a jama'ar ulama malamai sun haduwa ba cewa duk wanda ya addu'a din tsarar ko hausa wani annabi daga annabawa da kai su ko da wani abu daga cikin abin ji cewa kashe wannan mutumin ba za a fitar su ba zuwa gare shi ba abulhasan alqadi shi ya bada fatawa a cikin wanda ya bada a hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai dan dako ne shi wai yace wai wai marayan abu dalibi ne yake a kashe wannan mutumin Abu Muhammad dan Abidin ne risala ya bada fatawa da kashe wani mutum da ya zo wasu mutane suna tattaunawa don kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga wani mutum ya wucewa gare su mai mummunan fuska mai mummunan gemanya wai sai ya ce da su wai kuna son ku gane sifar wanda suke magana a kansa wai ce wai shi ne sifar wannan mai wucewa a cikin halitta ta sa da gemanya ta sa imam ibn abdullahi mai risala ya ce ba za ka fi tubansa ba kuma ƙarya yake yi Allah ya tsine masa yace wannan ba zai fito daga zuciya mai kotsacciyar imani ba Ahmad dan Abi Sulaiman al-Qaddabi wato Ahmad dan Abi Sulaiman ya faɗa abokin malam sununu wanda yace wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu kafata ne a kashe shi manzon Allah ya faɗa a cikin wani mutum da aka ce da shi wato na rantsa wato ba za a yi haka ba na rantsa haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya faɗi mummunan magana da su da ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi magana da shi wanda yake mara daɗi sai aka ce da shi me kake faɗa ne ya kai makiyin Allah sai ya ƙara ka tubara wadda ta fata farko sannan sai ya ce wai abinda yake yi da rasulullahi nan wai kunama yake nufi ibn abi sulaiman ya faɗa ga wanda ya tambaye shi kan wannan matsala ka je kai shaida kansa ni kuma zan yi tarayya da kai yana mun yi tarayya da kai a cikin kashe shi da kuma samun ladan haka Habib dan Rabi ya faɗa domin da wata tawili a cikin lafazi a bayyane irin wannan ba za a karɓi tawili ba domin ne wulakantarwa ne wannan bai girma manzon Allah ba da Allah ta wato aziru wato wakiru bai kuma jin nauyin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama shi sa ya zama wajibi a zubar da jininsa abu abdullahi dan attabin ya ba da fatawa a cikin wani dan fito da ya faɗa ga wani mutum ya ce wallahi sai ka biya in ya so ka zai kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallama ƙara kuma ya ƙara da cewa wai in na roƙa ko kuma idan na yi wuta to sai faɗa haka sai jin yana zuwa ga manzon Allah to shi ne abinda abu abdullahi dan attabin ya ba da fatawa yace a kashe wannan mutum baki hannun na andalus sun ba da fatawa da cewa a kashe ibn hatimin malamin bijiyu dan garin sulejula a cikin garin andalus cewa a soke shi saboda abin da aka ce da a kan sabi'i da shi saboda wulakantar wadda ya yi da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma inda yake ambata sunan annabi sallallahu alaihi wasallama a tsakin tauta tattaunawa wannan tasu sai ce wai ai maraya ya ce ko kuma yace sirkin haidara ya ce da kuma riyawa ta sa wai gudun duniya da manzon Allah ya yi ba ya yi shi ne saboda yana nufi ba wai da annabi ya sami shi ko a wasa daɗaɗa da sai ya ci zuwa makamancin wannan magana malaman nan na ƙirawa sun ba da fatawa da malaman nan na wato a majiya imamu sununu da cewa a kashe Ibrahim al-Fazari shi wannan mutumin mawaƙi ne mai fanni a cikin da yawa daga cikin ilimai ya gamance yana kan halartar madarshin nan al-Qadi Abul Abbas dan Dalibu ana yin munazara da shi
zaka
tabo al'amura wanda suke ababan ki alai gare shi na daga wannan baji ya ga manzon Allah maganganu a cikin idi wulakantawa da yadda darajar ubangiji da annabawan Allah da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a kebance
ya
yi alƙali sai ya kawo yaya dan umara da wani nasa daga cikin faki yayi ya umarni cewa ka kashe shi da tsire shi sai aka soke shi da wuka aka kuma tsire shi wato yana ne muna kasan abin juyawa baya sannan aka saukar da shi daga keran nasa aka kone shi da wuta sashin malaman tarihi sun ba da hikaya cewa shi wanda ya yi wannan ɗanyen aiki yayin da aka ɗaga wannan keran nasa hannaye suka zama sun gushe gabarin keran sai aka ta juya ta daina kallon kibla ta bawa kibla baya to wannan sai zama aya ga mutane baki ɗaya sai nan da nan kowa ya kabbara sai ga wani kare ya zo ya yi lallage a cikin jininsa to sai ya ɗan umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaskata sai ya ambaci wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah ya faɗa ya ce kare baya lallage a cikin jinin musulmi alƙadi Abu Abdullahi ɗan Murabit ya faɗa duk wanda ya ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ci shi da yaƙi to abu da tuba zuwa gare shi idan ya tuba a kyale shi idan ba haka ba a kashe shi domin dai wannan magana dingansa waya ne ga annabi domin dai wannan bai halarta ga annabi ba a cikin keɓantuwar kansa domin dai shi akan basira yake na al'amarinsa yana kan yaƙini daga cewa shi masumi ne Habib ibn Rabi' al-Qarawi ya faɗa ya ce ka ga mutum bai imamu na maliku da mabiyanarsa duk wanda ya faɗa mun da akwai tawaya a cikinsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kashe shi ba sai an ce tuba ba malam nan Attabu ya faɗa ka ga alqur'ani da hadisan manzon Allah sun wajabta cewa duk wanda ya nufi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da cutarwa ko korar tawaya ya yi zirwaye da kamawan kane ko ya fito fili ko da ya karanta kashe shi wajibi ne ko kaga wannan babi duk karensa yana daga cikin abin da malamai suka kirga shi cewa wannan sakin harshe ne ko ko dingina tawaya ne ya zama wajibi a kashe wanda ya yi wannan ɗanyen aiki magabatan malamai ba su saɓani ba a cikin wannan kowa yadda suka zo mazinkirta ko da yake ne sun yi saɓani a cikin hukuncin kashe shi a sabon da muka yi nuni zuwa gare shi kuma za mu ƙara bayani na sa nan gaba imam alƙali ce haka nan nake cewa duk hukuncin wanda ya aibata manzon Allah ko ya ce wai ya aibata shi da cewa annabi ya yi kiwon dabbobi ko ya aibata shi da rafkanuwa ko ko ya ce ya yi mantuwa ko ko ya ce siri ya kama shi ko kuma wani abu da ya same shi na daga miji ko kuma karyewa ga shakin rundunar ta sa ko kuma wata cuta da aka yi daga abokan gabansa ko ko a wani tsanani daga zamaninsa ko ya aibata manzon Allah cewa yana karkata zuwa matakunsa ka ga hukuncin wannan dukkaninsa ga wanda shi ya nufi na jingina tawaya ga annabi shi ne a kashe shi a ji ga ya kuɗe daga cikin matafiyan nan ta malamai a cikin wannananka abin da yake shiryarwa a kansa zai zo nan gaba fasali ke yadda ka rabe mana a cikin kama hujja a cikin wajabcin kashe wanda ya kashe ga annabi ko ko ya aibata shi sallallahu alaihi wasallama to a cikin dai alqur'ani akwai akwai la'ana da Allah ta'ala ya ga wanda ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duniya da lahira da kuma yadda Ubangiji ya gwama cutar wannan ga annabi shi ma wato sabo ne ga Allah babu sabani a cikin kashe wanda ya gari ga Ubangiji cewa ita la'ana yana wato wanda yake kafiri shi ne ke cancanta ta ta shi kuma hukuncin kafiri shi ne kisa Allah ta'ala ya ce إن الذين يؤذون الله ورسوله يؤذون كرشان آية ومن كذي يا مدا كرشان وان ديك شيء مؤمني تجعلانش ننتظر عن الدنيا شيء أكشي شيء الله تعالى يا مدا يا شيء ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ubangiji ya faɗa cikin yan fashi da ambaton hukuma da za a yi musu zalika lahum khizyun fid dunya to ma ai kasar da yana zuwa da ma'anan nan na la'anta Allah ta'ala ya ce qutil al-karrasuna ubangiji ya ce qatalahum Allah an yubqoon ma'ana su Allah ya la'ance su kuma dan cewa akwai bambanci tsakanin tsawwa wato cutar wannan tasu da kuma tsawwa ga mu'minai idan mutum ya fitar da mu'minai to za a yi masa abin da bai kai kisa ba na daga duka da bankashi to haka nan wanda ya saba wa Allah ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma wannan hukuncin da za a yi masa ya fi wannan tsanani wanda shi ne kisa Allah ta'ala ya faɗa فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية وكي الله يزاري سنم إيماني أبسا وانده سامو ونكنشي أدوتي من ذنب الله جميقا ومن ذنب الله ويا ينصبا وانده فايدين جينا سويا قاع النبي سوأيا وروري وانن آية الله تعالى يا فدايتي يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم وإذا جاءوك حيوك لما لم يحييك به الله سنن غباي الله يتي حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير الله تعالى يا بدا ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن سنن الله يتي والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم الله تعالى يا فتى ولئن سألتهم ليقولن إنما ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب هاي زهبة عن الله قال كفرتم بار إيمانكم ما لمن تفسيري تكا تي كن كافر تي لو أن أبن دوك بدأ حكم من زن الله صلى الله عليه وسلم to amma ijma'in malamai ai mun ambace shi a baya to amma hadisai malamin mu ya zartar da mu Abu Abdullahi Ahmad dan Muhammad dan Galgone shi kuma daga Sheikh Abi Zar al-Harawiyyu yana mai ijaza gare shi yake cewa Abu al-Hasan al-Jarri kudin yaman hadisi da kuma Abu Umar ibn Hayyuya shi kuma yace Muhammad dan Nuhin yaman hadisi shi kuma yace Al-Aziz dan Muhammad dan Hassan dan Zubalata yaman hadisi shi kuma yace Abdullahi dan Musa dan Ja'far yaman hadisi shi kuma daga Ali dan Musa al-Kazimi shi kuma daga babansa shi kuma daga kakansa shi kuma daga Muhammad dan Ali dan Husaini daga babansa shi kuma daga Hussein dan Aliyu shi kuma daga baban Sayyidina Ali cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wanda zai karshe ga annaban Allah kashe shi wanda zai karshe ga sahabbaina to ku ba shi kashi ya wa cikin hadisi ingantacce Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni cewa a kashe kawu dan asharafi almaru min asharafi daban da manzon Allah yayi yace wa zai je kaso min kawu dan asharafu domin yana sabawa Allah yana kuma cutar da manzon Allah manzon Allah ya tura wanda yaje kashe shi ne Muhammad dan Maslama kisa na gilla ba tare da an kira shi zuwa ga jini ba sabanin wani sa daga cikin mushrikai sai manzo Allah ya bada dalilin kace shi cewa yana sabawa manzon Allah yana tsada da annabi to sai wannan shi yadda cewa wato kisan da aka yi masa ba wai dan yana mushriki bane bare dai nan tsowa ga annabi ne to haka nan annabi ya tura an kace Abu Rabi'in Abdullahi dan Atiku ya ji ya same shi barau dan azubi yake fada shi ma Abu Rabi'in din ya kamance yana tsada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuma taimakawa akan haka haka ne yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni a ranar fatawar makkata da cewa a kashe ibnu khadalin da wayannan kuyangin nasu guda biyu wayannan da zaka lance suna rera waka da cikin harshe ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bu a cikin wani hadisin daban cewa wani mutum ya zamanta yana cikin harshe ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce wa zai isa min abokin gaba ta sai Khalid dan Walid yace ni zan je ya rasulullahi sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki Khalid sai dai kashe mutumin haka nan manzon Allah yayi umarni a karkashe wasu jama'u na daga wanda zaka ce suna tsufar da annabi daga cikin kafirai suna cikin harshe ga annabi kamar annabi dan Harisu da kuma su dan aje mu aidin manzo Allah yayi wasiya cewa a kashe wasu jama'u daga cikin su cin gaba na ayi musu makkata da bayan bude makka sai aka karkashe su sai wanda ya gaggawa zuwa masallanta cin gaba na a kama shi malam bazzaru ya rawaito daga Abdullahi bin Abbas cewa wasu dan aje mu aidin yayi kira ikita ya huta ran Qurayshawa me yasa ba ka jina a tsakanin ku wato kisa na butanci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi saboda kai kafiri ne da kuma kiran ƙarya da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdurrazzaq ya ambata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya tsaka harshe gare shi sai manzon Allah ya ce wa zai isa min abokin gaba ta sai Zubair dan Awwam ya ce gani ya rasulullahi sai dai fito na fito da shi nan da nan ku Zubair ya kashe shi an rawaito har ila yau cewa wata mata ta kasance tana cikin harshe ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce wa zai isa min abokiyar gaba ta sai Khalid dan Walid ya fita zuwa gare ta sai ku ya kashe ta an rawaito cewa wani mutum shi ma ya zo ya yi sarifa ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya aika sayyidina Aliyu da Zubair dan Awwam zuwa gare shi dan su kashe shi ibn Qanin ya rawaito cewa wani mutum ya bo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya cewa ya ma'aikin Allah yace na ji babana yana faɗa wata magana mummuna akan ka sai ko na karkashe na kashe shi to wannan bai bata wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama muhajir dan Umayyah labari ya isa masa wanda shine sarkin nan na Yaman da sai da Abu Bakar Allah ya kare ta gare shi cewa akwai wata mata a nan wajen ta yi ridda ta rera waka tana cikin harshe ga Annabi sallallahu alaihi wasallama shi gina sun yanke hannunta ya sa aka samu aka cire haƙoranta na gaba to labari sai sau sai na Abu Bakar Allah ya kare ta gare shi sai sai na Abu Bakar sai sai na Abu Bakar yace ba dan abin da kai mata ba ai da sai maka umarni ya kace ta domin haddan annabawa da ya kama da sauran haddodi ba arwatu daga Abdullahi bin Abbas wata mata daga kabila hada mata ta yi wa manzon Allah zambo sai manzon Allah ya ce wa zai kaso min ita sai wani mutum daga cikin dangin ta ce ni ne zan je ya rasulullahi sai ku yi zabura ya ku je kashe ta ya zai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari da haka sai annabi ya ce ita ai kotu ma kai bi ba za su yi karo ba saboda ita an kashe banza an kabar ga Abdullahi bin Abbas din cewa wani makaho yana da wata ummul walada tana sakin arshi ga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan makaho yana yi mata tsawa amma ba ta tsautuwa yayin da wani dare yayi sai ta tana aukawa cikin hudunjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana cikin harshe gare shi sai koyi kace ta ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama bi zalika da wannan ranka sai manzon Allah ya yi wata da jinin ta ya ba cikin hadisin Habibu Rasul Asalamiya ce ya ga mace wata rana ina zaune a wajen sai na Abubakar Allah ya kare da gare shi sai na kai na Abubakar ransa ya soso amsawa da sunan cikin musulmai Alƙabi Isma'il ya gaito wannan da wani ɗeba ɗeba daga cikin jagorori a cikin wannan asali da muke magana a kansa cewa wani mutum ne suka harshe ga sayyidina Abubakar Imam an-Nasa'i ma ya rawaito wannan hadisi ya ce na zo gurin sayyidina Abubakar ya kaurara magana ga wani mutum sai mutumin shi ma ya rama ƙala sai ya ce sai ni kuma nake cewa ya ma'aikin Allah ya halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dale ne tsari wuyayin wannan mutum sai ku sayyidina Abubakar ya ce zauna ai ba wanda za a yi wa haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Alƙazi Abu Muhammad dan Nasaru ya faɗa babu ɗaya daga cikin malamai da ya sabani sai jagorori suka kafa hujja da wannan hadisi amsa wato kashe wanda ya fusata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkan abin da ya fusata shi ko ko ya fusata manzon Allah ko ya zakar shi gare shi ya daga cikin wannan ranka wato sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya rubuta littafi zuwa wani ma'aikacin sadon kufa alhalin mutum ko ya neme shi shawara amsa kashe wani mutum da ya zakar shi ga sayyidina Umar dan hadayi Allah ya jira shi sai Umar bin Abdul Aziz ya rubuta gare shi cewa bai halatta a kashe mutum musulmi ba dan ya fita daya daga cikin mutane sai mutumin da ya zaga shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zaga shi ga annabi to jinin sa halali ne Harun ar-Rashid ya tambayi Imam na Maliku a cikin mutumin da ya zaga shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya gaya masa cewa wai fakihan nan na Iraki sun ba da fatawa cewa wai a zame shi sai Imam Maliku ya fusata sai ke cewa ya sarkin mu'minai Harun ar-Rashid me fa'idar wanzuwa al'umma bayan su karshe ga annabinta wanda biyu su karshe ga annabawan Allah kashe shi ake yi wanda su karshe ga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi ake zanewa Alƙazi Abu al-Fadl ya faɗa to haka ne an faɗi wannan hikaya da aka bada baya wannan ɗeba ɗeba ya rawaito daga cikin wanda suka rubuta darajar Imam na Maliku da masu wallafar labaran Imam Maliku da wasu su Imam Alƙali ce amma ni ban sani ba su waye waɗannan fakihan da suke a cikin Iraki waɗannan da suka ba wa Harun Rashid fatawa da abin da aka ambata bayan kuwa mun ambaci mazhaban nan ta malaman Iraki cewa a kashe wanda suka shiga annabi ta yi waɗannan mutane wanda bai shahara da ilimi ba ne ba da wannan magana ko ku a wanda ba ma a amincewa da fatawa ta sa ko ku wanda son zuciya sai ka kasa gare shi ko ya zama cewa abin da ya faɗa na ɗaukar sa ba ba zagi ba to sai sabani ya zama cewa shin sakin harshe ne ko ba sakin harshe ba ko kuma ya zama cewa ya koma kuma ya tuba gabar sakin harshe gare shi amma sai zama to bai gaya wa Imam na Maliku ba amsa asali ya sa idan ko ba haka ba ai jima'i ya hadu amsa kashe wanda ya gashi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama irin ne da magabatar da shi a baya sannan yana shiryewa amsa kashe wanda ya gashi ga Annabi na fuskar tsokaci da kuma izina cewa wanda ya gashi ga Annabi ko bai jingina tsawaya gare shi sallallahu alaihi wasallama ai alamar rashin lafiyar zuciyarsa bayyana da kuma dalilin wato abin da zuciya saboye da kafirci nasa to dan haka ne ma da yawan malamai suke masa wato hukunci ne cewa ya yarda wannan shine ruwayar mutanen Sham daga Imam Maliku da Malam Auza'i da Malam Imam Sauri da Abu Hanifa ta da Malaman Kufa wani ko ya faɗa yace cewa wannan dalilin ne a bisa kafirci amma ba kafirci bane sai a kai kisa na haji ko da ba masa hukunci da kafirci ba ala ta sirrin mai zarcewa ne a bisa faɗinsa ba mai inkari gare shi ba ba mai shiruwa anu gabarinsa ba to wannan dai kafiri ne amma ba da sai ko dai zamanto kafirci a fili kamar sareban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da makamancin haka ko ku ada kalmomin nan na wato izgiri ga annabi da kuma zargi na furta wasu biya da ita da barin tuban nan nasa na gabarinta dalilin ne cewa wato halatta wannan nan kai zai gare shi wannan kafirci ne ila yau kaga wannan kafiri ne ba tare da sabani ba Allah ta'ala ya faɗa cikin misali nasa
ya'rifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatul kufri wa kafaru ba'da islami
ya'rifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatul kufri wa kafaru ba'da islami malaman tafsiri sun faɗa shine wannan da suke cewa wa inda abinda annabi yake faɗa gaskiya ne wai sun yi sharri da yarda jakuna wakila haka ce shine a fatan wasu daga cikin su da suke cewa wai misalin ba mu zama ba da misalin annabi sallallahu alaihi wasallama fa ce kamar fadin mai faɗa da yake cewa ka ba wa karanka wato abinci ya kiwa sannan ya cije ka da kuma faɗin Allah a kansu la'in raja'ana ila madinati la yukhrijanna al'azzu min al'adal wa hajiga an faɗa mai faɗin irin wannan idan ya zama to mai sturtuwa da shi ne cewa hukunci na sa hukuncin zindiki ne a kashe shi kuma nan cewa shi ya musanya addini na sa ga shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce wanda ya musanya addini na sa to kusari wuyayi na sa kuma nan cewa hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin alfarma yana da maziyya a bisa al'umma ta sa me suka harce ga ɗa daga cikin al'ummar manzon Allah haji ake masa to kaga hukuma ta zamanto ga wanda suka harce ga annabi sallallahu alaihi wasallama a kashe shi saboda girman alƙadarin manzon Allah da kuma ɗaukar darajar nan ta sa amsa waninsa fasali ke yadda ka rabe mana idan ka ce
النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قال له
to idan ka ce me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kace wannan bai yahudi wanda yace da manzon Allah assalamu alaikum ba bayan ku wannan ku addu'a ce baka rara ga annabi me din ka ce me yasa annabi bai kace ɗayan ba wanda yace da shi wannan rantsuwa wannan wato da kisa mutum wato rabo ne da aka yi wanda ba nufi za ta Allah da shi ba alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsitsi ga wannan magana har ma manzon Allah ya ce an tsada da annabi Musa da mafi yawa daga wannan fasawar sai ya hakuri idan ka ce me yasa bai kace mana ba kai ba wannan da zaka rantsa tsada da manzon Allah a cikin yawa yawan lokuta kai sani Allah ya mana gaba da kasar da kai mai neman sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamance a farkon musulunci yana lallacin mutane gare shi yana kuma karkato zukatansu zuwa gare shi sannan yana soyawa zuwa gare su yana soye da imani zuwa gare su yana kawata imani a cikin zukatansu yana lallacin su har ma yana faɗa ga sabansa ku sani cewa an aiko ku masu sauƙawa ne ba a aiko ku masu kore mutane ba manzon Allah yana faɗa ga sabansa ku yassara ku sauƙawa mutane ka ku tsananta ku nutsar da mutane kada ku kore su manzon Allah yana faɗa kada mutane su dinga zantowa cewa annabi Muhammad yana kashe sabansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamance yana lallashin kafirai har ma da munafikai yana kuma kyauta abokantaka ta su yana rantsewa kan abin da suka yi masa, yana jurewa daga cutarwar da suka yi wa annabi, yana yin hakuri amsa wautar su. Irin abin da a yau mu ba za mu iya hakuri gare su ba idan sun taba mana manzon Allah. Ya annabi ya kamance yana son samu su da kyauta, da kyautayi zuwa gare su. Dama da wannan ne abin da Allah ta'ala ya umarce shi, Allah ta'ala ya faɗa gare shi. ولا تزال تطلعوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. الله تعالى يا فتى
ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
ذلك لحاجة الناس
ونعنك قصود أبقاتهم متاني dalallaci a farkon musulunci da kuma tattara kalma alayya ga akai nasa yayin da musulunci ya tabbata ubangiji ya rinja da shi a sa'adine baki daya sai manzo Allah ya kashe wanda ya samu iko akai nasa da kuma wanda labarin sa ya zama ya shahara kamar yadda manzon Allah ya ga Ibn Khaldun da irin wanda annabi ya wasiya da cewa akan shi ranar yakin ranar bude makka da kuma wanda annabi ya samu dama kan shi akan shi kisan gilla daga cikin yahudawa da wasu su ko ku a ranjaye na daga wanda zirin abokantaka ga manzon Allah bai zama ya tsara shi ba da kuma shiga a cikin jumlar masu bayyana imani da shi na daga wanda ya kamar tana fitar da manzon Allah kamar kawo dan ashrafi al-mahmud bin sharifi da abu rafi'in da daru dan haru da kuma hukumar dan abi mu'aidin to haka nan manzon Allah ya banzantar da jinin wasu mutane su wawo ba su ba kamar kawo dan zuhairin da ibn zubara da wasu wayannan wayanda suka fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wayannan biyan san musulunta hafsai da kuma suka miƙa hannayensu suka zo suka samu manzon Allah sun miƙa wuya kaga baɗin munafiƙai abu ne wanda yake asirce hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa kan zahiri yau yan wannan kalmomi kadai dai alƙa'idu bin mai faɗa da kansu yana faɗa a ɓoye yana faɗa ne ma tare da abokansa irinsa munafiƙai idan magana ta sufi kuwa su su rantsuwa su ce su ba su suka faɗa ba su inkari na ta har ma su rantsa da Allah cewa wallahi ba su faɗa ba Allah kuwa yace sun faɗo kalmar nan ta kafirci to amma tare da wannan annabi yana tsammani a cikin dawowarsu da kuma dawowarsu zuwa ga musulunci da kuma tubansu to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakuri amsa tubansu da wannan wautata su irin yadda ulul azam ne daga cikin manzanni suka yi hakuri har sai aka samu da yawa daga cikin sun dawo a boye irin yadda kamar yadda suka dawo a fili aka samu irin sun zo sun yi ihlasi a boye irin yadda ya bayyana mutuncin sa a fili sannan kuma ubangiji ya amfanar da yawa daga cikin su ya sanya a cikin su a cikin sa aka samu wato wazirin addini da mataimaka da masu kiyayewa da masu taimakon manzon Allah irin yadda hadisai suka zo da yawa to da wannan ne sashin jagororin mu suka bada amsa Allah ya jinkai gare su amsa ita wannan tambaya da aka yi har ma yake cewa sai yuma bai tabbata ga annabi ba sallallahu alaihi wasallama na daga zan cikin wayannan mutane abinda aka dago zuwa gare su kada dai mutum ɗaya ne ya kira to maganar ko ma wanda bai ma kai matsayin ma ibadar shaida ba cikin shi wannan babi sai yi karamin yaro ne ya faɗa ko ko bawa ko ko mace su ko jina ne ba a halatta su sai da adare guda biyu ba bisa wannan ne za a ɗauki lamarin wannan ba yahude a cikin wannan sallama da ya ce assalamu alaikum kuma cewa su sun lankwasa harafinsa da shi ne ba su bayyana shi ba ai ka gani yadda na Aisha Allah ya ƙara yadda gare ta ba ta kai nasa da shi ya bayyana da haka ba za ta kadaici da sanin haka ba ko dan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya barkar da sahabbansa amsa wannan aikin nasu da kuma karancin gaskiyar su a cikin wannan aikin da suka yi wato karancin gaskiyar su a cikin wannan sallama da suka yi da ha'incin da suke a cikin wannan ranka suna masu lankwasara san su suna masu ka a cikin addini sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hakika su yahudawa idan ne su zai yi sallama kare da yana cewa assalamu alaikum to kuma ku ce alaikum to haka nan wasu daga cikin mabiya imamu na maliku na bangaren bagalala suka faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kashe munafukai ba da ilimin nan na fahimci cikin su kuma ba nafsi bai zo cewa wani dalili ya tsaya ba amsa wannan munafuncin nasu to dan haka ne tare kawai kyale su wani dalilin domin lamarin ya kasance a sirrance da kuma baɗini amma zahirinsu ta ga musulmai ne su kuma sun yi imani a zahiri idan kuma abota alkawari ne da alkawari na musulunci da makotata su ga mutane farin shiga ne zuwa ga musulunci ba bambance mummuna da kyawu ba da bayan nan kuma ya ɗari da amsawayin da aka ambata a cikin larabawa kasancewa wanda ake tuhumtarsa da munafunci daga cikin jumlar muminai da kuma sahabban shugaban manzanni kuma abun mataimaka addini da hukuncin zahirinsu to da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkashe saboda munafukai ne su da yin abin da yake wato budurwa da gare su da saninsa da abin da suka ɓoye amsa cikin kawunansu da shi mai zaucewa ya samu damar abin da zai faɗa da zautu suke zama yanto ya yi kokonto mai tsawon kai ma sai zama ya yi raurawa har ma ya karbi saboda abu ya ji tsoron kai zama sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsoron kai shiga wato wani ɗaya ba ɗaya ba tsoron shiga musulunci da mai riyawa ma ya raya da abokin gaba azzalimi ya yi batan cewa wannan kisa da annabi yake yi ya kamance saboda ta gaba ne tsohuwa da kuma neman ramuwa imam alƙali ce na gama anar abin da na rairaye shi a nan abin jinginawa izuwa ina imamu na maliku dan annabi Allah ya jin kai gare shi ko dan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce kada mutane su dinga cewa annabi muhammadu yana kan sahabbansa har ma ya faɗa ya ce wayannanka su ne wanda Allah ya hannina za ka je su kaga wannan sabanin gudanar hukunce mabayyana alayhi ma gare su na daga hadojin nan na zina da kuma kisa da abin da ya kama da shi saboda bayyanar nan tata da kuma daidaituwan mutane a cikin iliminta ayyuka ma muhammadu dan wawazin ya faɗa da munafukai sun bayyana da munafuncinsu wallahi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe su alƙazi abul hasan dan kasar ma ya faɗa wannan magana malam kasar dan da amutu ya faɗa a cikin masar faɗan Allah ta'ala da yake يَسْأَلُ إِلَّا مَنْ تَلَمَّ مُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا mal'uniyin aina masu kifin uku zuwa kutulu ta katila sun san lai har zuwa ƙarshen aya yace ma'ana ta sa idan sun bayyana munafuncin nasu muhammad dan maslama mata ya faɗa ya kai to a cikin madawana wa suda daga zaid dan aslama cewa manzon Allah ta'ala da yace يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم أبن ليكي قبالا تنال ولا سئل كيف هنا والمنافقين wada azahum ta goge ta
wada bazu mashayikina
ta jice wannan mutum bada
ta
yi mai bada wannan magana mai cewa wannan rabo ne wanda ba nasaratin Allah da shi ba da fadin nan nasu da yace ai adalci ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hukunta cewa wannan suka gare shi bane bai kuma hukunta cewa tuhuma ce gare shi ba kada dai manzon Allah ya ganta bisa fuskar nan da kuskure ne a cikin ra'ayin wannan mutumin da al'amuran duniya da kuma yin ijtihadi a cikin masana'antar ta halinta bai ga wannan nan ka sakin harshe ba sai ga wannan cutarwa ce wannan da yake da abuwa gare shi da kuma yin hakuri akai nasa to dan haka ne bai hukuma gare shi ba to haka nan ake cewa a cikin bai hude yayin da suka ce assalamu alaikum babu sakin harshe a bayyana a cikin sa babu wata addu'a sai daga abin da ba makawa gare shi ne wanda shine mutuwa wannan da ba makawa sai ya rasu mutane wakila haka ce abin da ake nufi wato ta samu na za ku kosa da addinin ku ta ga samu da sa'amatu shine wato kosa kosawa wannan addu'a ce amsa kosawar addini ba sukan harshe bane a fili to da haka ne ma Imam Bukhari ya tattauna a wasa wannan hadisi ya ce ba ji kenan idan dan tarana idan dan tarana ya ji waye da kamar wanka ko wanansa da sukan harshe ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shashin malam mu suka bada wannan ba ji waye da sukan harshe bane bar dai wato sawar waye da kamar wanka da cutarwa Al-Qadiya wa al-Fadl ya fada haƙiƙa mun gabatar cewa al'aza su cewa da cikin harshe aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ɗaya ne Al-Qadiya Abu Muhammad an-Nasr ya fada yana ne bada amsa amsa wannan hadisi da shafin abin da ya gabata sannan sai ya ce ba mutum a cikin wannan hadisi shin wannan ba Yahude yana cikin ma'abutan alƙawari wala amma da kuma wato amana ko kuma yana cikin kafirai wanda ababen yaƙa ba za a bar wa lokacin dalili ba ga al'amari wanda yake mai ɗaukan wato abin ɗaukan fassara abin da yake mafi fifi a cikin wannan ranka dukkaninsa wanda shi ya fitowa fili daga wayannan fuskoki shi ne manufan nan na wato lallashi da kuma gane biku da annabi wato da lallashi ga amsa addini ko dai wayannan mutane za su yi imani don haka Bukhari ya tarjama amsa hadisin nan na rabo da kuma hawarijawa ya ce babu kenan wanda ya bar yaƙar hawarijawa don lallashinsu kuma na kan mutane zamantu sun koru gare shi da kuma abin da muka ambaci ma'ana ta sauke ma na maliku mu kuma tabbatar da shi kabiru gabanin nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hakuri ga su wa'annan kafiri a tafsirin da suka yi masa da sanmu da suka yi masa wanda wannan ya fi girma ma fiye da sukan harshe gare shi har zuwa Allah ya taimaki manzon Allah akan su ya ba su izini a cikin kashe wanda ya ayyana su minun daga cikin su da kuma sako da su daga cikin wannan wato ginin nasu ubangiji ma yanzu ke jefa razani a cikin zukatan su ya rubuta wanda ya so a cikin su ya rubuta kore shi da za a yi ya fitar da su daga cikin gidajen su ya rusa gidajen nasu da hannayen su da kuma hannun muminai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muku bukashi ba da zagi sai ke cewa ya ku ya'yan alƙirata wato burrai wal hanazir al hanzir sannan ya hukunta kan sabulan musulmi a kansu ya kuma kore su daga makotaka da shi ya gadar da garin nasu gare su da gidajen nasu da dukiyoyinsu saboda kalmar Allah sun zama maɗaukakiya dan kalmar kafirai sun zama maƙasƙanciya to idan ka ce ayyabu a cikin hadisi ingantacce daga Aisha Allah ya ƙara da gare ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tausa kayya akan kansa ba akan wani abu wanda ake zuwa izuwa gare shi kaddu da dai
illa an
junsa sai ya manke ta alfarman nan ta Allah sai ya zama yayi sakayya saboda Allah kai sani to wannan baya hukunta cewa manzon Allah bai yi intikami ba daga wanda ya karshe gare shi ko ya fitar da shi ko ko ya sare banta shi domin dai yi wa annabi to ayyana cikin alfarman Allah wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ramuwa saboda ita abinda annabi baya ramuwa akan sa yana kaman cewa a cikin abinda ya rata da mummunan ladabi da aka yi masa ko ko wata mu'amala na daga fadi ko ko aiki da rai ne ko ko da dukiya na daga wanda ma'aiwatar da wanda ya aiwatar da aka bai nufin cutar da manzon Allah ba sai dai ta nan da lamarin abinda aka halicci larabawan ƙauye da shi na daga wauta da kuma wato jaru ko ko abinda aka halicci wato dan adam da aka yi nasa na daga wauta irin yadda balaraban ƙauyen ne ya zo ja rigar manzon mayafin manzon Allah har sai da ya alama a cikin wuya ya yi nasa kuma kamar yadda ɗayan ya zama yana ɗaga murya gaban annabi irin yadda balaraban ƙauyen nan ya mutu wai annabi bai sai farasu wannan dokin nasa ba wannan da wurin mutu ansari ya shaida ga annabi da kuma irin abin da ya kasance na daga game kan matakun sa alayya kai nasa da abin da ya kama da wannan na daga abin da wato idan an yi rangwame a kansa zai zama ya yi kyawu shashin malaman mutum ba za su ce cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne bai halatta ba da aiwatar da ko da abin halal ne ba za ka yi shi ba ballantana kuma waninsa amma ka ga wani manzon Allah dan ka bata masa inda abin da kai halal ne babu komai na daga abin da ya halatta ga dan adam yayi aiwatar da shi ko da wannan sa zai cutu da wannan abin sai ya kama wuta daga mai war faɗin Allah ta'ala da Allah ya ce إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة دفن النبي صلى الله عليه وسلم أتكلم حديث النبي فاطمة حجك عيسى فوق أسير قدسينا أبن تدس تد عيسى يا ستدني على كبرك النبي يتني بعضهم حرم تابن دع الله يا لكتابا سير شعنين دلمرين ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta hadu ba da kuma ƴar makiyin Allah a wajen mutum ɗaya har abada ko kuma yaron to wannan yana cikin abin da ya tsaya da abin da kafiri tsaya da shi wanda annabi ya kaunaci musulunta saboda ba da bayan haka kamar abuwa da ya gamsa wannan bai yahudi wanda ya manzon Allah sai yi da zai dan a samu ko ko a balaraban ƙauyen nan wanda ya rufe mutunci gare shi ko ko a wannan ba yahudiya wanda sai san mu ga annabi a ji ga an ce wai annabi ya kashe ta misalin wannan na daga abin da yake cutar da shi ke na daga cutar wa ahli kitabi da kuma munafikai to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rangwame anum gare su saboda ƙaunar istilahi lallashinsu da kuma wato lallashin wayansu irin yadda muka gabatar da shi kamar da gabanin nan abu game da sai ya tabbata ga Ubangiji wasali ke yadda ka rabe mana alƙadi ya fada zance ya gudana ya gabata a cikin kashe wanda ya nufi sakin harshe ga annabi ko ko yana wulakantawa ga annabi ko ko aibata shi da kowace irin fuska ya gabance na daga abin da zai yiwu ko ma ba zai yiwu ba to wannan fuska ce bayyananniya wadda babu rikici a cikinta fuska ta biyu mai rikuwa ne da shi a cikin bayani da kuma bayyana shi ne mai faɗa ya zamanto ga abin da ya faɗa a jihar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai mai nufi ne na cikin harshe ba ya faɗa ba wai nufinsa wulakantarwa ba ba yana mai itikadin haka ba sai dai cewa shi ya yi magana ne a jihar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kalmar nan ta kafarci na daga la'anta ta sa ko cikin harshe gare shi ko ko sare manta shi ko ko ya raba abin da bai kamata ya zuwa ga annabi ba ko ko ya kore abin da ya wajaba gare shi na daga abin da ya zama to a hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawaya ne misalin idan dina ya zuwa ga annabi cewa ya zo cewa kabira ko ko ya yi almandana a cikin sadda yake kamar da shi a cikin kenan ko to hadisin manzi ayya ta mutu da haka so a gurin sa annabi sai dace ba yawa kaga to wannan shi ma mun tsaki sani ba wata magana na'am
aw fi hukumi
ko ba cikin wani hukunci wanda yake tsakanin mutane ko ba ya zaman to ya wulakantar daga martaban manzon Allah ko ko sharafa da wuka ta na saba ta sa ko ko cikin ilimi na sa ko gudun duniya na sa ko ko sai ban san da abin da ya shahara daga al'amura wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labari da ita labari ya zama ya zama mutawatiri bi Aisha afsanidi saboda raddin labari ya sa ko ko yabo da wato wuta daga magana ko ko wani mummunan zance daga cikin magana ko ko wani nau'i ne daga cikin harshe a jihar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya bayyana da dalilin halinsa cewa bai kudurci zan mawuzakinsa ba bai kuma nufi sakin harshe gare shi ba ko dan saboda wato wani wauta da wadda ta ɗauke shi amsa abin da ya faɗa ko ko kosawa ko maye da ya buƙatar da shi zuwa gare shi ko kuma ƙarancin kulawa da kuma ƙarancin kiyaye harshe na sa ko ko ka sassaɓa ko ko yin haure a cikin zance na sa ko kaga hukuncin wannan fuska shine hukuncin fuska farko a kace shi ba tare da an yi bibiya ba ba domin dai ba a yi wa ɗaya hanzari a cikin kafirci ce a yi wato jahilci ne ba zai yi da'awar cewa harshensa ne zame ba ko da wani abu da muka ambace shi inda hankalinsa yana cikin tunaninsa ko batacce in ka gani kyale mutum sai wanda aka tilasta masa amma zuciyarsa tana cikin imani to da wannan ne malaman andalu suka ba da fatawa amsa ibn hatim al-dulaythuli da yake wai wanda ya kore wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gudun duniya wannan da muka gabatar da shi a baya Muhammad dan sununin ya bada cikin wani masuri wanda yake riwayatacce wanda yake sakin harshe ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana hannun abokan gaba yace a kashe shi sai dai idan an san dama shi wannan ba na sare ne ko ku a tilasta masa aka yi an kawo ga yi Muhammad dan abi dadin ne risala ba za a yi masa hanzari ba daga wannan nauyi har sai ya zame a cikin misalin irin wannan abul hasan al-kabiri ya bada fatawa a cikin wanda ya garfe ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mayansa yace a kashe shi domin dama ana so da shi cewa ya kudurci haka ne kuma yana aiwatar da shi a cikin wanda kewa ta sa wani dalilin kuma wannan haddi ne wanda maye ba zai sarai da shi ba kamar dai kazafi da kisa da sauran haddodi domin da shi ne shigar da shi a musakai na sa domin duk wanda ya sha giya yana sane na cewa hankalinsa zai gushe bi hada ita sannan zai zo da abin da ake ki da gare shi to wannan ne zama to kamar mai gangantawa ne ga abin da ya kasance da sawabi na sa a bisa wannan ne muka lazamta masa saki da kuma yanci da kuma kisasi da haddodi Imam Al-Kalli yace ba ra'ayin bujerere ne a bisa wannan ba da hadisin Sayyidina Hamza da fadin da ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa hal antum illa abidun li abi wa tulqtu da Sayyidina Ali Allah ya kirshi a za a yi auren na Fatima da Sayyidina Ali to ya tanzi wasu raƙuma guda biyu wanda da su za a yi walima to da ya ajiye su sai ga Sayyidina Hamza ya zo sai ya sassoke su kafin a zo a yi walima nan to shi kenan bayan ya sassoke su sai Sayyidina Ali ya zo ya gani sai hawaye ita gurin manzo da ya so like kaji kaji ga abin da ya faru sai Annabi to mu je mu gani suna towa sai ga Sayyidina Hamza sai Hamza ya kai haka baka san cewa kaza kaza ba sai kalli da sayyidina Allah sayyidi da manzo Allah sai ce wa hal antum illa abidullahi ai da kai da shi duk bayin babana ne eh to shi kenan sai manzo Allah ya gare cewa annahu samit cewa a lokacin yana cikin maye to a lokacin giya halal ne a shata ba wani abu bane ba ba kamar da suke da dasu ke kallo duk abin da aka faɗa sai ce wannan an yi wulakantar wannan an yi izini ba haka bane ba bas gane a jikin bane kwata kwata kuma ku sani yau to zaka abin duk da yake halal a gurin ka in kai shi ba komai yau to zaka a wannan lokacin halal ce kuma yin maye daga halal ai ba komai yanzu idan ka sha maganin baka da lafiya sai ka sha maganin tayi ya sa ka maye wannan ba za ka maka sai ba maka haji ba yauwa sabanin wanda yazo ya tara eh ko shi ko mutum ya sha farashi ma har shi ma ya samu kansa haka ba za maka haji ba
to
sai ko ya juya domin da ita giya a wannan lokacin a wannan lokacin ba haramun ba ce babu zargi a cikin wato abin da ya faru gare ta to hukuncin abin da ya faru a na gare ta abin abuwa ne an gare shi irin abin da yake faruwa mai nan da garin tsawa da kuma can magani wanda yake mamuna abin amincewa fasali ga yadda kare bai mana fuska ta uku shine mutum ya nufi zuwa farimantar da manzon Allah shine mutum ya nufi zuwa farimantar shi a cikin abin da ya faɗe shi ko ku abin da ya zo ya shi ko ku ya kore annabta ta sa ko ku ya kore manzancin sa ko ya kore samuwar manzon Allah ko ku ya kafirta da shi ya tura ne da kawai da faɗin sunanan ka zuwa wani addini daban ba wai addinin manzon Allah ba ko ku bai nufin haka ba to wannan kafiri ne da ijma'in malamai kace shi wajibi ne sannan sai a duba idan ya kasance mai bayyana haka ne to hukuncin sa sai zaman to yayi kama da hukuncin mai ridda sabani ya zaman to ya karfafa a cikin bazar da tuba zuwa gare shi a bisa ɗaya faɗin kuwa tuban nan nasa ba zai sarar da kashe shi ba saboda haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya kasance ya ambace shi da dingina ta waya gare shi a cikin abin da ya faɗa na daga sarifa ko ko waninsa idan ya zama to mai sassawa ne da haka to hukuncin sa dai hukuncin zindiki ne a wajen mu dai ko ya tuba ba za a ƙyale kashe shi ba kamar yadda sanin za mu bayyana shi abuwa ne wata noma ne ya faɗa da shi da mabiyansa wanda ya ce ba shi ba annabi ko kuwa ya sai ban tada manzon Allah ko wannan ya yi ridda jininsa halal ne sai dai ya tuba Abdurrahman dan Kasim ya faɗa a cikin musulmi idan ya faɗa ya ce ya ce wai ba annabi ba ne ko ce ba aiko shi ba ko kuma ba saukar da alƙur'ani ba ya ce ai wani abu ne wanda ya ƙirƙire shi to a kashe shi Abdurrahman dan Kasim ya ce wanda ya kafirce ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya inkarin sa daga cikin musulmai to wannan matsayin sa ɗaya da wanda ya yi ridda haka nan wanda ya bayyana sanifantawa ga annabi to shi ma kamar mai ridda ne za a bude da su ba zuwa gare shi to haka nan dai ya faɗa a cikin wanda ya shi annabi ne ko bayar ya cewa ana wahayi zuwa gare shi malam sununi ya faɗa Abdurrahman nan kasin ya faɗa ya yi kira zuwa wannan nan ka boye ne ko ku a bayyane malam asbaku dan farji ya faɗa to wannan kamar mai ridda ne domin da ya kabarta da littafin Allah tare da kiran ƙarya ga ubangiji madaukakin sarki malam ashabu ya faɗa a cikin wani bayahude wanda ya ce shi annabi ne ko ya ce wai an aiko shi zuwa ga mutane ko bai ce a ko wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan ba zai tuba zuwa gare shi idan ya garance mai bayyana wa bidalika da wannanan ka in ya tuba alhamdulillah in ko ba haka ba kace shi wannanan ka kawar cewa ya sai bantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin fadan annabi da yace la nabiyya ba di ba annabi bayana ya kuma yi kiran ƙarya ga ubangiji a cikin dawacewa shi manzo ne da cewa shi annabi ne Muhammad dan sununin ya wada wanda ya kokonto a cikin harafi daya daga abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya goye da shi daga Allah ta'ala ko wannan kafiri ne mai musu ne ya wada yace wanda ya sanabantar da annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin sa wajen al'umma shine kisa Ahmad dan Abi Sulaiman ya bada abokin Imam Sununu yace wanda yace wanda yace wai Annabi sallallahu alaihi wasallam baka fata ne a kace shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ba baki bane ba Abu Usman al-Haddad ya bada muka sarnin wannan har ya bada yace da zai ce manzon Allah ya tafi gidan rahama bi ba tare da ya yi manya ba ko bai ce a ta harta yake ba a ta mata ba a kace shi domin dai wannan korewa ne gare shi Habib ibn Rabi'i ya faɗa yace ka ga musanya sifar manzon Allah da kuma musanya wato guraren manzon Allah kafirci ne wanda ya bayyana haka ya kafirta a cikin sa akwai bidiyar da su ba mai bayyanawa gare shi zindiki ne a kashe shi ba tare da an bidiyar da su ba zuwa gare shi ba kusa yi shiyan na kare mai mana fuska ta hudu shi ne mutum ya zo a cikin zance ya zo da wani magana akwai ijimali a cikin ta ya yi lafazi na magana da abin da yake akwai rikitarwa wanda ta yiwu a ɗauki fassararsa akan annabi sallallahu alaihi wasallam ko akan waninsa ko kuwa a kai kawo a cikin wa ike nufi da wannan magana na dauko mutanensa daga yin abin da yake abin ki ko ko sharri na sa da ta ga a nan wajen akwai kai kawo a tsokacin akwai fassara mai imautawa kuma guri ne na zaton wato ijtihadin mujtahidai kuma guri ne na tsayawar wato mukallidai su zamanto sun kubuta ya ali kaman halaka an bayyana cin waya ya man hayi an bayyana daga cikin malamai akwai wanda ya rinjaye da alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma kiyaye da wato shingen nan na mutuncin annabi sai ya karfin rai cewa a kashe wanda ya wannan magana daga cikin malaman akwai wanda ya girma wato alfarman nan ta jini ya kuma an gije haji da shuba saboda akwai kyakkyawa a cikin wannan magana jagororin malamai sun kara wa juna sani a cikin mutumin da wato abokin wanda ke bin sa ba shi ya fusata shi sai ya ce da shi yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama to sai shi mai neman ya ce da shi eh sai wata wannan magana to za ka malaka imamu sununu tunda faɗin su cewa kada Allah ya salaja fa wanda ya salaci gare shi to wannan yayi daidai da wanda suka shi ga annabi ne ko ku a yayi daidai da wanda suka shi harshe ga mala'iku ne alladhina yusalluna alayhi wa sallam salati Allah idan kan alama wa tsafin daga bin ita a inda amsa yadda ka santa daga wato gazan ku shine to bai zama haka ba da annabi lam yakun mudmiran shi kuma bai zama sai ya koye sakin harshe ga annabi قال أبو إسحاق البرقي
وقال أبو إسحاق البرقي
أبو إسحاق البرقي يا ودا دما لا أسبق دم فرجو يتي بابا أكش الشباء دومن دي تي واشي أي متعليه سكار شكريسو وكاك وانا مشكين يا مسادم بدم مالا سونونو دومن دي تي دي مسا هنزلي با دفوشي أكيم فيه حرش كأنب صلى الله عليه وسلم sai da cewa shi yayin da zancen ya zama akwai ɗaukai kawon fassara cikin sa ya zama to ba samu wani dalili ba wanda yake shiryawa ba suka fashe ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko suka harshe ga mala'iku ira da mutan Allah ya tabbata gare su ko kuma wani abun gabatarwa wanda za a daura zancen su a kai nasa bari dai wato shi wannan dalili yana shiryawa cewa abin da ake nufi shine mutane ba wayannan ba saboda faɗin ɗayan gare shi ita yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama su sai ƙarshe wannan faɗin nasa da cikin harshen nasa da ya yi ga wanda yake salati gare shi ne al'ana yanzu saboda dai ɗayan ya yi umarni gare shi da wannan a lokacin da ya fusata wannan shi ne ma'anar faɗin nan na malam sununu wanda shi ne ya dace da dalilin abokan nan nasa guda biyu malam harif ɗan miskinin ya tafi wanda yake alƙali da wani nasa a cikin misalin irin wannan ya zuwa kisa abulhasan alƙali shi ya yi tawakkufi a cikin kashe wani mutum da yake cewa dukkan mahabocin zaman gano sai ce ƙarnanu yace wai ko da ya zama annabi mursali sai ce to a kama wanda ya wannan magana a ɗaure shi da maruruwa a ƙuntata a gare shi har sai an fahimci shaidu a sadi mun lafazansa da abin da yake cewa samani ba da sa yana nufin abota zaman gano al'ana a yau to abin sani ne cewa babu wani annabi mursali a cikinsu to lamarin sa sai zama so mai sauki ala sai ce sai ya sha nan da lamarin zahirin lafazi nasa ganewa ne ga dukkan mabocin wato shi wannan zaman gano daga cikin magabata da kuma majinkirta domin a cikin wanda ya gabata daga annaba da manzanni akwai wanda ya tsoron dukiya ala ya ce shi kuma jinin musulmi ba a gabatuwa gare shi sai da wani lamari wanda yake bayyananne sai na abin da tawaye-tawaye suke raddi zuwa gare shi ba maka ba na daga sai an mai da tsokaci cikinsa wannan shi ne ma'anar zancen abu da sun alƙaji fi yi an haka yato daga abin muhammad ɗan abin zai ne sa'ada allah ya kai gare shi a cikin wanda ya ce wai allah ya lanci wani sai laraba gaba daya yake kuma wai faɗi wannan magana kuma ga bani isra'ila sai kuma ya dama bani adam da aka matsa shi sai ce wai baya nufin annabawan cikinsu wai kadai a zaluman ciki yake nufi cewa ya masa ladabi gwargwadon isharin sarki haka nan ibn abi darin ya ba da fatawa a cikin wanda ya ce wai allah ya la'anci wanda ya haramta almuskir abin da yake sa mai har ma ya ce wai shi bai san waye ya haramta shi ba da kuma wanda ya lanci hadisin nan na laye fi hadirin libadin kan dan binni sai wanda na kauye
wala ana ma ja ajihi
da kuma ya lanci wanda yazo abin da yazo da shi
annahu in kana yuzar bil jali
sai ta duba gani in ana masa hanzari cewa jahili ne
wa ali wa ma'rifat
bai san sunnoni ba
fa alaihi la ajabu
to sai masa da bi wanda yake mai ciwo wannan nanka bai rufi sukan harshe ga Allah ba da zahirin lahalinsa bai rufi sukan harshe ga annabi ba sallallahu alaihi wasallama kada dai ya la'anci wanda ya haramta shi ne daga cikin mutane amsa wato katannin fatawar nan ta malam sununu da mabiyansa a cikin wannan mas'ala da ta gabata to irin wannan irin abin da ke gudana a cikin zancen wawayen mutane na daga wannan shashin suka shashi ya kai dan wato alhanzir guda dubu ya kai dan kare guda ɗari da abin da ya kama da wannan daga zance wanda yake ya fashe imam al-qari ya ce babu kokonto a cikin wannan arziki an samu daga iyayensa da kakanninsa za a samu wasu jama'u daga cikin annabawan Allah sai shashin wannan adadi mai saduwa ne zuwa ga annabi adam alaihi salamu to da haka ya zama wajibi a yi tsawa gaba da irin wannan magana da bayyana abinda wanda ya faɗi wannan magana ya jahilta da gare shi da kuma tsananin ladabi a cikinsa la kutila ake wallahi da an san cewa yana nufin cewa cikin harshe ne ga iyayensa daga cikin annabawa so sai aka ce wannan mutumin da yi wannan magana
zance
yana kuntura a cikin kasarnin wannan da zai faɗa ga wani mutum bahashimi ya faɗi wannan magana da aka matsa shi wai sai ya ce wai yana zan azzalumai daga cikin su ko ko ya faɗa ga wani mutum min zo yin nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga su ga wani mutum daga zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaulan kabiya na ce mummuna a cikin iyayensa ko ko a cikin mazaunansa ko a ƴaƴansa yana sani cewa wannan mutumin fa wato sharifi ne jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani dalili cikin wannan matsaloli guda biyu sake hukunta keɓantuwar cajin ayyayen manzon iyayensa da fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda daga harshe daga cikinsu a jika na gani ga yi Musa dan Manasa a cikin wanda ya faɗa ga wani mutum wai fata wannan magana wai har zuwa annabi Adam annahu in sabata alayhi zalika in wannan abin ya tabbata gare shi a kace ji ba wata magana alqadi ya faɗa Allah ya kai gare shi a jika ce wannan mutum kara hutu na sani a cikin wanda ya faɗa ga wani mai shaida wanda aka shaida gare shi da wani abu sannan sai ya ce da shi ni kake tuhumta sai dai ya ce da shi ai annabawa ma ana tuhumta su to yaya kai ba za su tuhume ka ba ku za ka shehu mu ya kalance wanda shi ne Abu Ishaqa dan Jafarin ya raka ta hu yana gana kace wanda ya wannan magana saboda wato mun makakin wannan lafazi alqadi Abu Muhammad dan Mansurin ya kalance yana da hukun biya sa kace wanda ya wannan saboda ai lafazin akwai kai kawo a cikin sa kare zaman to labari ne a cikin wanda ya tumce su cikin kafirai alƙalin nan na gurduba ya ba da fatawa wanda shi ne Abu Abdullahi dan Alhaji a sannan wannan magana alƙalin Abu Muhammad mai risala shi kuma ya tsananta cewa a sanya shi a cikin wato maruruwa cewa a tsawaita kurkunsa sannan daga bayan giran tsar da shi ba da bayan nan a sasare ban tsada abin da aka shaida gare shi domin rauni ya shiga a cikin shaida wanda suka shaida gare shi sannan aka banka shi gare shi aka sake shi imam alƙali ce na halarci shehu alƙali Abu Abdullahi dan Isa a lokacin yana hukunta hukunta alƙalanci an zo da wani mutum da ya kwasa shari'a ga wani mutum sunan wanda aka sake harshe gare shi Muhammadu sannan zai tafi zuwa wani kare ya buji karen da kafarsa sai ce da shi to sai wannan mutumin ya ji sai ce da aka zuwa kawo shugaban alkali sai in karin shi shi ba ba amma an samu jama'a daga cikin jama'a da yawa daga cikin mutane sun shaida gare shi sai umar ya ji a ce a kai shi kurkuku ya ce a yi bibi a amsa halin sa abin cika a ji shin yana abokantakar wanda ake kai kawo a addini nasa yayin da ba sami wato abin da yake karɓa wannan kokonto ba da wannan ƙudurin nasa sai aka ba da shi da bulala sai aka sake shi fasa jiki yadda ka rabe mana fuska ta biyar shine karam sun yi amma wato nufin sukin wato tawayewa ga annabi ya zama tobe amma ta aibu ba bai zaga ce ba sai da cewa shi zai kama ne amma shi shafin tsohon annabi ko kuma ya kafa hujja da shafin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu halattuwa gare shi a nan duniya ya bada ka amsa ta bakin nan na buga misali da ya kafa hujja akan kansa ko ko akan waninsa ko ko amsa kaman cece ne ya da shi ko ko amsa wata karyewar yaƙi runduna da sun same shi ko ko wani aibu da ya riske shi ba wai amsa ta bakin nan na koyi da annabi ba ba kuma ta bakin koyarwa ba bar dai a samu ta manufan nan na ɗaukar kansa ko ku ɗaukar waninsa ko kuma a samu tabarkin nan na buga misali da kuma rashin cin nauyi ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma niyyar nan ta zambo ko ku tuma santi da faɗin nan nasa da ya ce kama fadin da mara yake cewa
yasiya
su'u fa qad qila lin nabi wa ya amana muna akaina faɗa a ga Allah
aw
yan kuzibtu ko ko yace in kuzibtu dan an sare ban tar da ni wa an yi annaba ma haka
aw in adana
ko kuma yace wa in in nayi zunubi ai su ma sun yi
aw ana aslama
ko kuma yi mubaraka mai ce ah yanzu ni zan kuta ga harshen mutane bayan ku annabawan Allah ma ba su kuta daga haka da azamanin Allah ko kuma yace wa wannan fadi na ba su mutanen mu yau ko kuma yace ah nayi hakuri irin yadda ul azam ke hakuri ko yace nayi hakuri irin yadda annabi ayyuba ya hakuri ko kai mubaraka ma ba sai ya faɗa ba yace in an masa abu sai to ai annabin Allah ma ya hakuri kan abu kan gaba sa wato wannan mai eh yaki wa halu ala wa halu annabi ya kama fadin nan na mutane fi da yake cewa ana fihu masin tadaraka Allah hu garibun ka salihin fi samudi yace wai shi wato ana ni wato fi ummati a cikin al'umma garibun bako ne tadaraka Allah wannan zuba sai da ayya Allah ya yi mata dauki wato ni bako ne ka salihin kamar da Allah salihin yake fi samudi a cikin samudawa shi ma bako ne a cikin su kaga sai kamar ta kansa da annabi salihin
wala bi min ajalin
da kuma makamancin wannan na riga waƙoƙin nan masu kasasaba a cikin magana masu sakaci a cikin zance kama fara nan na ma'arri kuntumi wa fatu binta shu'aibin gaya allai tafi kuma min fakiri wai kunta musa wai kina yaban wani sarki ne yace masa wai kunta musa kai ne musa wa fatu binta shu'aibin wadda ya annabi shu'aibu ta zo masa gayar Allah ya fi kuma mun fakiri sai dai ku tsakanin kai da mu da Shu'aibun da yazo maka babu talaka a cikin ku kaga ne na aibar su cewa can Allah Musa da Shu'aibu akwai wannan abu a tsare su
alanna akira
yawa alkali yace sai dai cewa karshen wannan baiti mai tsanani ne kuma mai shiga ne a cikin wulakantarwa da kuma wato rashin jin nauyi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da bibita halin wani nasa alayya kai nasa to haka nan kudin sa yake cewa laulan ilahu wa ibada muhammadi qulna muhammadu an abihi badiru huwa mithluhu fil fadl illa annahu lam yatihi bi risalatin jibril duk dai ma ranne kawai magana yace wai laulan ilahu wa ibada muhammadi ba dan wai wahayi yake bayan manzon Allah ba qulna da sai mu ce wato muhammadu wannan wani sarki ne wanda ina cikin mazan abbas to da shi ma sharifi ne sai ta ina sai mu ce shi ma musanyan annabi muhammadu ne sai ce huwa mithluhu fi fadl wato shi ba ma mu ce mai fakai manzon Allah ba a wai dai da shi annabi sai ba cikin fadla illa annahu sai da cewa shi malaika jibril da ya tibi sai sai zama sai manzon ci ba
wannan
albayti ta yawan kalli tsaka wato sadarin baiti na biyu wato san daga wannan wannan waka da aka fada mai tsanani ne saboda yayi kamanceceniya ya kamanta wani manzon Allah cikin fara da annabi
wal ajalu
shi ko ajalul baitin
mutamilan
to shi wannan zai iya daukan ukoshi guda biyu na farkon su cewa wannan fifiko da aka fada ta tauye shi wannan da yake yabo amma fuska ta biyu ya ma wadatu ba sai mala'ikan ya kawo samanci ba amma ya kai matsayi irin na manzo Allah wa hazi ashadu wannan ko shine yafi tsanani to kasanin wannan kuwa shine fadin wani mutum da ya fada yake cewa wai zamaru fi atrayatu sabaqat baina janahi jibril wai wai zama rufe a rufe a tarayatu kuma ka daga cutar shi wannan sarki da yake yabo to safaka za ta dinga fulfulawa bai da janahi jibril tsakanin fuka-fukan mala'ika jibril wannan sako ne da barin wani daga cikin ma'abota zamanin jihar kaliyar wanda zamaninsa sai wannan waka ashe wannan idan wani a zamanin ka yi barna to ka fito kai masa raji wannan ba ne tabbatacce domin alƙali nan yana ɗebo mutanen baya sittu ga wani ma daga ɗan zamanin nan ne yanzu yake yana cewa wai farra min al-khuldi wa sajarabina fa sabbara Allahu qalb ridwani ya sa wai wani mutum ne ya gudo min al-khuldi daga jannatu al-khuldi cikin aljanna wa sajarabina ya zo ya fake da mu ashe ba wai dadi bane a cikin aljanna kenan saboda haka fa sabbara Allahu qalb ridwani muna bawa zuciyar ridwan mai tsaron aljanna muna ba shi hakuri kaga yin gidi ne wannan da abubuwan ubangiji na'am kuma ka wannan nan na sanar mafisi daga cikin mawakan nan na Andalus a cikin Muhammad dan Abbadin wanda yake abin sani da Musa Madu da wazirin nan nasa mai suna Aliyu da dan sai juna ka anna Ababakarin Abubakar Rida wa Hassanu Hassanun wa anta Muhammadu wai shi wannan san san wai waka yake dan sa akwai san din sabbin sa mawakin manzon Allah sannan kuma shi wannan sarki yana da waziri sunansa Abubakar to kuma mun san wazirin manzon Allah na farko shine sayyidina Abubakar to wai sai tashi zai yi wannan a sarki mai suna Muhammad sai ki cewa ka anna Ababakarin Abubakarin Rida kamar wannan Abubakar dan wazirin naka irin wancan wazirin nan na manzon Allah wa sanu san ni kuma mai suna Hassanu kamar Hassan din sabitin yake wa anta Muhammad shi kuma sai masa wato tafihi baligi a shafe duk wannan alam tafihi da wajen shabai da sauransu sai ta kawai anta Muhammad
Ina
misalin irin wannan mamar kayi ce hakika mun tsawai ta daga kawo shahidinta tare da nauyinmu shi kayo irin wannan saboda sanar da misalanta saboda kuma wato sakacin mutane a cikin wato da yawa da cikin mutane a cikin kutsawa wannan kofa a banki mai kunci da kuma wulakantar wannan nauyin wannan abu mai kaya masu nauyi da karancin sanansu da girman abin da ke cikinsa na daga wuzirin laifi da kuma zancen nan nasu biyu da gare shi da abin da ba sun sani cikinsa Allah ya ce wa ta sibu na wa'ayinan wa'ayin da Allah ya biyu ballantana ma mawaka mafi tsananin wato suke haɓa to su tafiya bayyanawa cikinsu da kuma mai sakin harshe a cikinsa shi ne Ibn Hani a Al-Andalusi da Ibn Sulaiman al-Ma'arri bari dai da yawa daga cikin manzansu ya fita zuwa hadin nan na wulakantarwa da tawayewa da kuma kafirci a bayyane Imam Al-Qadi ya ce hakika mun ba da amsa kan wannan amma bukatar mu a yanzu shine mu yi magana cikin wannan fasali wannan da muka jero misalansa domin wannan dukkaninta ban man sabban inda ba ta ko da ba ta taro cikin harshe ba ko da ke man fataraba wato tawaya zuwa mala'iku da annabawa ba Imam Al-Qadi ce amma ba fanna nufin wato bangare na karshe na bakin nan na ma'arri guda biyu ba ba kuma wato nufin nan na mai kai mai fadarta nau'in gidi ba da wulakantarwa ba domin da shi wannan ma'arri bai girmama annabta ba bai kuma kamban manzancin annaba ba bai kuma girman bai ga girman wato zaɓin da Allah ya yi wa manzon Allah ba bai kuma buwayen tadda wato darajar nan na karama ba har sai da ya kamanta wanda ya kamanta a cikin karama da ya same ta ko ko wani aibu wanda ya nufi wato koruwa mina da gare ta ko ko buga misali dan tsara daga majalisi na sa ko ko zurfawa a cikin sifantawa dan kyau da zance na sa da wanda Allah ta'ala ya girmama alƙadari na sa ya kuma ɗaukaka alƙadarin sa ya lalata jin nauyi na sa da biyayya gare shi har ma ya hani amsa bayyana zance gare shi da kuma ɗaukaka sauti nan gare shi ka ga haƙƙin wannan idan an gide kisa gare shi da shi ne a yi masa ladabi a kullum shi a kurkuku da kuma ƙarfin buwayantar da shi da wato a ɗaga wato a yaɗa shi ma'ana ta'zir a ɗaura shi akan jaki ta baya a kewaya da shi duniya mace wannan shi yayi wannan magana da mummuna kan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai alƙalibi ta bi hasbishul atma qali gurgudan munin wannan manzon nasa da kuma mahukuntar munin abin da ya furta da shi da abin da ya dace da al'ada ta sa da misali ga misalin sa ko ko kai wata takaituwa ta sa da garina zance na sa da kuma wato na dama da ya amsa abin da ya riga ya gare shi magabata ba su kuce ba suna inkarin misalin wannan na daga wanda ya zo da shi Harun Rashid ya yi inkari amsa Abu Nawas fadan sa da ya yi fa in yaku baki sirar fir'auna fikum fa inna ata Musa bi kaffi khasibi idan fa in yaku baki sirar fir'auna wa in akwai wanjin sirar fir'auna fikum a cikin ku to ku sani fa inna ata Musa sannan annabi Musa yana nan bi kaffi khasibi a kafin wasiyu wayana yaban wani sarkin sa ne shi ne asibi
wa qala lahu ya ibn al-laqna'i
sai wato shi haruna shi sai ka cewa shi ya kai ibn al-laqna zaki ne da tarar baske yace anta mustahzi yanzu kai ne me injili da sanda annabi Musa sai umarni ta fitar da shi daga cikin sansanin sa a cikin daren sa anan wannan zamu ga ba wai ba ya fada sandan Musa bane da izini duk wanda ya kalli magana yana so ya ga mutane in ku a hannunku akwai sihirin Fir'auna to ku sani sanda annabi Musa yana hannun sarkin mu ai kaga su ruwa sai ga mabba girma mawaki ma dan wannan sanda annabi Musa za ta yi maganin wannan sihirin nan shine ma nasa amma sai yace a wannan gizgiri ne yace sai sai an fitar da shi ma daga cikin sansanin sa baki daya domin wannan sansanin nasa zai iya janyo masa masifa da bala'i Imam al-Qutaybi ya ambata cewa yana da cikin abin da aka yi ruku ga shi mutane bi ya yi wato Abu Nawas ma ila yau aka kafarta shi da shi ko ko ya kusanta shine wadannan nan da yi a cikin Muhammad al-Amin wato Muhammad al-Amin dan Harun Rashid da kuma yadda ya kamanta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da yake cewa tanaza al-amada li shibha fashabaha خلقان وخلقان كما قلت الشراكاني شيء ويت هذا الأمر يعني وين من ذا الله دشوا لنا وتو أم سيد ذم محمد رسول الله كذي يا شيء محمد الأمين سند الأمين رسول الله من الله يعني ويت هذا ويا أيوة إن سني جاي أشبهه كمان تشين يا فشتبها سسك ركيسر خلك أوجان عليك يا وخلق هذا ليا إيران عالم من ذا الله إيران إيران سبحان من ذا الله ويت هذا سسك ركيسر كما قلت الشراكاني إيران يدري رأى كوهان تتكلم يبي دايجي a ajite ka ga wannan ne da mun ne abu
wa qala an karu alayya aida qawluhu
to ayi in kana sadai wato ba dinnan nasa da yake fada yake cewa kai fa la yidni kamin amalin mar rasulullahi min nafari wai kai fa la yidni kamin amalin yaya ba za kai buri zuwa wannan sarkin ba wanda rasulullahi manzon Allah min nafari a cikin da wato yake a wannan katin sabo ne sai ka ce ya kafirta wannan mantuka guda biyu dan da kaga can baya mun karanta wa inna min shi'ati ibrahima aka ce annabi bayan ma cikin jama'an manzon Allah yake la'anna haka rasuli domin da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wa jamtin girmama shi da daukan darajar nan ta sa shine arabu zuwa ga manzon Allah ba wai za a araba annabi zuwa ga wani ba to kaga hukunci a cikin misalin irin wannan shine abin da muka shimfida shi am za ta barkin nan na ba da fatawa a bisa wannan matafiya fatawa imam na maliku zabo haka dan anasu Allah ya jin kai gare shi da shi da mabiya na sa ya ba cikin nawajir ko ziyarati daga ruwayan nan wato shonan nawajir da ta fi ibn abi dadin juz'i 100 ne ibn abi dadin mai risala da shi ta to a cikin sa daga ruwayan nan sai ibn abi maryama a cikin wani mutum da ya aibata wani mutum da talauci sai yake cewa yanzu ka aibata ni da talauci wai sai cewa manzo Allah ya kiwon dabbobi sai imam na waruku sai ya ce anan ya yi ruwaye da kamar wanka da ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gurin da ya kamata ya ambace shi ba ina ga wannan ai masa ladabi kare ya ce bai kamata ga abota su bai idan an zarge su ba su ce wai wai annawa sun aiwatar da abu kaza gabanin mu wata rana Umar bin Abdulaziz ya fada ga wani mutum yace dai ka nemi mana wato wanda zai dinga rubuta mana cikin sakatare amma baban sa ya zama to balarabe to kawai sai wani sakataren sai ba gare shi sai sai ba wannan mummunan magana cewa iyayen manzo baban manzon Allah kaza kaza faqala sai Umar bin Abdulaziz yake cewa yace yanzu ka sa wannan shine misalin da zaka buga baban annabi sai ko ya tube shi sai yace daga yau ba zaka sace min rubutu ba har abada kaga wannan ya tabbatar cewa Umar bin Abdulaziz a gurin sa baban manzon Allah ba haka yake ba sai wannan ya tabbatar cewa wannan da haka ne ai ba zai fasa zargi ba sabai abin da su yan zamani zaka suna tawowa wanda kusuri ne babba da cewa wai hadisi yazo to ai hadisi ko yazo in dai ya ci kawo da ayat Qur'ani sai ka hadisin da ayat Qur'ani domin shi Qur'ani shine a nafsi kadai yawa shi ko hadisi nafsi ne zanni ko da ya zama to in ba mutawatti bane ba bare wannan hadisi ba mutawatti bane hadisi ne na ahadi ba zai karuwa saboda haka ba za a jingina wa manzon Allah wayannan abubuwan ba kuma Allah ya riga ya faɗa wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula wannan ayat kada ta ita wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ba mu aiko manzo ba ma yin azaba sai mun aiko manzo idan manzo ya zo ya kira ba amsa ba to shikenan amma wanda ba aiko masa manzo ba komai shine abinda sunan ibrahim Allah ya kare ya gare shi ke faɗa cikin jawara cewar walau gayyaru walau baddalu wa gayyaru wa abdul asnam ko sun canja sun gobauta gumaka sun ci bilis saboda me saboda ba ai ko sun zo ba Allah kuma ce wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula yawwa to zaka ba mutan a fadin wannan Allah ya san gaci amin
wa karka ya tanono
mala tanono ya karanta a ce zai salati amsa annabi sallallahu alaihi wasallama abin a lokacin arabi sai amsa tabarkin nan neman lada da neman lada saboda jin nauyi ga annabi da girmamawa irin yadda Allah ta'ala ya umarce mu an tambayi abin hasan alqabisi amsa wani mutum da ya faɗa wato ya faɗa ga wani mutum mummuna wai fuskar kama kama fuskar wala kiri ko ka zama wata wala kiri ne cewa amma sunansa nakirin wa munkar ko yawa munkarin da nakirin su da sai kalle shi a fuskar sai kama fuskar wala kiri
wani rajulin abuce
ya kalle wani mutum kuma shi kuma ya daure fuska na sa wai kama fuskar nan ta maliku algazwai wanda yake wato dama shi haka Allah ya rike shi bai ta mu shi sai rana daya ran da ya haddama zan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam
faqala sai 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 ku sai a duba ga me wannan mutumin yake nufi shi da malaika na kiru sai daga cikin masu jarraba ne a cikin kabari sune malaiku guda biyu to me yake nufi da wannan magana ta sa shin tsoro ne yake ga gare shi yayin da ya gan shi daga fuska ta sa koko ya kyamaci gan duba zuwa gare shi saboda mummunan halitta ta sa to idan wannan magana ne to magana ta yi tsanani domin dai wannan ya gudana magudanar nan na wulaƙantarwa da kuma wulaƙantarwa sai a masa hukuma mai tsanani to a nan wajen babu bayyana sukin harshe gare shi ga wannan mala'ika kada ya sukin harshe mai aukuwa ne amsa wanda aka yi magana da shi amma akwai na karin lissafai bankashi ga wawaye a cikin larabi da bulala da kuma sa shi a cikin kurkuku na'am sai yake cewa amma wanda ya ambaci maliku wanda yake mai tsaron wuta ayyuka ya yi wauta ga wanda ya ambata yayin da ya inkarin halinsa na yadda ɗan ya ɗaure fuska ta sa sai dai shi wanda ya ɗaure fuskar nan yana da wani hannu na nema to shikenan sai ayi mana faiwar habu sai ya zama an faiki da ɗaure fuska ta sa sai wannan ne magana ya kamanta shi a rasabarkin nan nazarfi ga wannan a cikin aikinsa da kuma da zumta sa a cikin zalincin da ya yi sifan nan ta maliku wanda yake almalaki wanda shi wato mala'ika ne mai bi ga ubangijinsa a cikin aikin da ya yi sai ya ce kai ka ce yana fushi ne fushi saboda Allah irin fushin nan na maliku to sai ya zamanto wato hukuncin da zai man mai sauki ne imam al-qadi ce bai kamata gare shi ba ya bude da misalin irin wannan da a ce yabo yi amsa wanda ya ɗaure fuska da wannan ɗaure fuska ta sa sai ya kama hujjar su wannan ta maliku to wannan sai ya zama mafi tsanani sai ya masa hukuma mai tsanani ba a cikin wannan magana babu zargi ga wannan mala'ika idan da a ce ya nufi zargi ga shi wallahi da an kashe shi abu da sanin alƙabisi ya bada haƙi yau a cikin wani saurayi wanda yake abin sani da alkhairi wanda ya faɗa ga wani mutum ya gaya masa wani abu sai mutumin ya sayar da shi kai kawai ai kai ummi ne to sai wannan saurayi ya ce wai manzo Allah ummi ne shi ma to sai aka munanta masa matsala wurance na sa mutane suka kafirta shi to kaga anan babin fa babin ne wanda ya kamata mu mai da hankali kansa duk misalin da ake faɗa a ce an kama wanda ya yi wannan magana za ka ta zo a cikin nafsi haka manzo Allah ya ce masa nabiyul ummi a qur'ani to amma akan wannan ake magana hukunci ga wanda ya yi wannan magana san maganar annabi ya kiwon dabbobi kowa ya san dama manzo Allah duk annaba ma suna yi saboda me saboda saba da yadda ake lallashin dabbobi ma da kuma mutane nan gaba to irin wannan ne amma duk da haka idan ka faɗa ba da fuskar da ka faɗa ta girmama manzon Allah ba aka ce kun ci kisa kan mutum kisa wacce magana ma tiyaye manzo Allah ibnu arbi al-maliki yace duk wanda ya wannan magana ya kafirta ai kisa wazi a kashi saboda Allah yace innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi yawmil akhir amin to wannan saurayi sai ya zama ya tsoron abin da ya fada ya bayyana da dama alayya kai nasa to amma da sai kabi yace amma kaga wawe ta kafirci akai nasa to wannan kuskure ne sai da cewa shi mai kuskure ne a cikin wannan kaba mutane da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai da ban cewa manzon Allah ummi aya sai gare shi amma da ban cewa shi wannan mutumin ummi wannan tawaya ce a cikin sa da kuma wato jahilci da wauta yana ma daga cikin wautar ta sa sai ga wauta da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da cewa shi idan ya nemi gafarar Allah ya tuba ya furta ya dawo zuwa ga Allah to sai a kare shi domin da fadin nan nasa da yayi baya cikewa da zuwa hadin nan nake sa to amma abin da ya zama to hanyar sarar da bi ne to abin da za a yi wa ma'aikacin sa din yana dama gare shi in dai an samu da dama to sai a kare shi wata matsala ta sauka ila yau wanda aka tambayi fatawa ga shashin alƙalai na Andalus wanda shine Shehu Mabu Muhammad dan Mansurin Allah ya jin kai gare shi a cikin wani mutum wanda wani ya jingira tawaya gare shi da wani abu sai ya ce da shi kana so ne ka jingina min tawaya don cewa da abin da kake wa ana mutum wani mutum ne ita wai ai gaba ɗayan mutane wai tawaya za ta same su sai jingina kuma yake haɓaɓɓen mugu wannan shi ne babban abin da a alƙali ya ƙulla wannan fasali a kansa kuma watakila karatun da za mu tashi in Allah ya kai mu gobe na wannan babi da ya shigaba wannan fasali da ya shigaba za mu ji abin ya fito fili saboda halin da ake ciki a irin yau za mu ga irin wannan abubuwan mutum ya ce ya kafa hujja da cewa ai ga shi ka za su nan ya faɗi magana mummuna a jingina wannan Allah bai san a wannan maganar da yake faɗa shi da kansa ya yi rinda ba shi da kansa hukuncin kisa ne a kansa eh za mu ji a gobe insha Allah irin mutumin da ce ai ba wani faɗa ba a ce ba ruwan inna ma sami na huminka mu da gurin ka muka ci saboda wanda ya yi faɗa din nan hukunci yana kansa saboda Allah ke yi yau muna neman afuwa cewa ya kamata mu sanar cewa za mu dan ƙara rage na wannan karatu kamar yadda al'ada take ana dan rage wani karatu kafin a zo ranar sauka to bisa cewar ƴan kwanaki suka rage to sai muke kokarin mu dan rage yadda ranar saukar ba zai zama an tsawaita ba da izinin Allah wannan shine abin da ya faru aka dan ƙara rabi saboda kuma neman afuwa ne kuwa ga madawar wannan abin da aka insha Allah Allah ya samu shi to sai ba da fatawa da cewa tsawaita kurkun sa da kuma yin ladabi ai masa ladabi mai ciwo domin dai bai rufu cikin harshe ba shashin fakiya nan na Andalus din ne sun bai wato ya kasance ya ba da fatawa da cewa a kashe wanda ya wannan ɗanyen aiki alhamdulillah